الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan Sha'ban shekara ta 2439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma ɗaya ga watan 5 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabun Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'Alal 'Abid na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. To, wannan mas'ala ta maimaitu, kuma akwai bayani mai tsawo a kanta. Wani ya jiyo ta mas'ala. Na'am.
Kalan da kuma sai ki shasha ko ya rasa hankalin shi, to rashin hankalin da ya zama hijiri da ke ibada.
Sharadin ibada ingancin ta shine hankali, duk wanda hankalinsa ya gushe, wannan kwata-kwata ibada ba ta inganta. An gane ko? Sharadin ingancin ibada shine cikar hankali, duk wanda hankali ya riga ya gushe, don haka alƙalami ya sauka daga kansa. Na'am. Wai karanta Alƙur'ani ga mace kai abu da halaka ne. An gane ku? Shi abinda aka haramta mata, ma'ana wani ya ga abinda bai halatta ba, wani wanda yake ba muharraminta bai gani. Amma haka ita aka daice a cikin gida ko a tsakankanin waɗanda suke muharramanta ko mijinta, buɗe kanta ba laifi ba ne, kuma tana iya karanta Alƙur'ani kanta a buɗe. Wancan kissa da ake kawowa na cewa wai lokacin da Jibrilu alaihi salam ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalinsa ya tashi ya dawo gida, yana faɗa ga Khadija cewa zan miluni, kulillibeni, wai shi ne aka ce sai ta cire wato ɗan kwalinta, wai ta ga cewa shaitani ne ko mala'ika ne, wai mala'ika ne kenan ya gushe ya faɗa shi. To shi kuma ganin mala'ikan da ya hutun a can kofar hirari, a firgice ne ya dawo gida bayan mala'ikan ya isar masa da abin da ya isar masa na wahayi, ya tafi shi. Manzon Allah ya zo gida, hankalin shi ya tashi, yana cewa a rufe, don haka wannan bai yi da asali. Tana iya karanta Alƙur'ani kanta a buɗe. Na'am. Kamar kaka barin hannu. Dora hannun dama akan na hagu, wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya rayuwarsa, a farilla ko a nafila. daidai da hadisi ya ba'ifi babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba sakin hannun shi a cikin sallah ba a farilla ba ko a nafila manzon Allah bai taba sakin hannun shi kuma malaman malikiya su suka tabbatar da haka suka ce daidai da hadisi ya ba'ifi babu kamar kaka kawai hukuncin karanta alqur'ani ga mai janaba jumhurin malamai sun tafi akan da mai janaba da mai jinin al'ada wanda take cikin al'ada baya halatta su dafa alqur'ani tare da cewa sun tafi akan cewa ita mai al'ada in tana jin tsoron zubewar tilawarta to an mata rangwame tana iya yin tilawa ta alqur'ani amma ba za ta dau alqur'ani ta dafa amma shi mai janaba kwata-kwata ko tilawa sun tafi akan cewa bai dacewa yayi matukar yana da janaba illa kasancewar duk dalilan da suka kafa hujja da su babu dalilin da zai iya zama hujja dan haka magabata da dama daga cikin su sun tafi akan cewa ba ma yin tilawa ba dafa alqur'anin ma suna iya dafawa saboda duk dalilan da aka zo da su babu dalilin da zai iya zama hujja wanda zai haramta musu na'am sujada ta karatun alqur'ani in kana cikin sallah ka karanto ayat da ke akwai sujada dukawa za ka yi kai sujada sannan in ka miƙe sai ka karanta ayoyin da suke bayanta ko kuma wasu ayoyi daban na alqur'ani sannan kuma ka yi ruku'u ka je sujada dan haka ita sujada ta karatun alqur'ani sunna ce mustahabba sawa'an mutum yana cikin sallah ko kuma wajen sallah idan ya karanta ayat da ke akwai sujada to an sunanta masa ya duka yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani game da fadila ta tauhidi da abinda tauhidi ke kankare ma bawa na zunubai shine a farkon baban kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul an'am allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda kamar yadda bayani ya gabata ita wannan aya cikon bayani ne game da wata tattaunawa da aka samu tsakanin annabi Ibrahim alayhi salam da mutanansa wanda suka yi jayayya da shi suka yi mujadala da shi game da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala shine har aka zo kan kadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hajjahu qaum ubangiji ta'ala yace mutanen Ibrahim alayhi salam wato sun yi jayayya da shi idan aka ce al-muhajja shine wato jayayya a tattauna ka ja'ija to haka suka yi da annabi Ibrahim alayhi salam Ibrahim alayhi salam yace a to hajjuni fillahi wa qad hada yace yanzu ku ringa jayayya da ni game da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala al-hali ku shine ubangiji na wanda ya shiryar da ni ya dora ni akan wannan tafarki madaidaici shine annabi Ibrahim alayhi salam sai ya ce wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sulthana a farko ya ce wa kaifa takhafuna ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi malam yunzil bihi sulthana shine da yace wa hajjahu qaum qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasi a rabbi kulle shay'in ilma afala tatazakkaru. Shi ne Annabi Ibrahim alayhi salam, Ubangiji ta'ala ya ce mutanensa sun yi jayayya da shi, sai ya ce da su yanzu za ku yi jayayya da ni ne billahi game da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kada hadan alhali, Ubangiji na shi ne ya shiryar da ni ya dora ni kan wannan tafarki madaidaici. Shine sai yake cewa me yasa yake cewa ba kwa tsoron, wato ba kwa tsoron cewa kun hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani. Shine da yake wala akafu ma tushrikuna bihi, yace ni fa bana tsoron ma tushrikuna bihi, duk wani abin da kuke hada bautar Allah da shi yace ni fa bana tsoron shi, ma'ana waɗannan allolin naku ni bana tsoron su dan ban dauke su ba a wutar tsiya. Yace illa an yasha rabbi shay'a, ba abinda zai same ni sai abinda Ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya so ya nufaci ni da shi ya kaddara mu. Yace wasi rabbi kulli shay'in ilma, yace Ubangiji na ko ya yalwaci komai ga sani, domin babu wani abu wanda ke koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa. Sai ya ce a falata ta zakaru, ya ce yanzu ba kwa galgaduwa ko wa'azdu ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada. Sai ya ce wa kaifa akafu ma ashraftu, ta yaya zan ji tsoron wato abinda kuke hada bautar Allah da shi, ma'ana yaya zan ji tsoron gumakanku. Wala takhafuna ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a, yake cewa wala takhafuna annakum ashraktu billahi, yace alhadi ku ba kwa tsoron cewa kun hada bautar Allah da wani abinda Allah bai saukar da wata hujja game da bauta masa. Sai yace fa ayyul fariqain, wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu, mu masu tauhidi da ku masu shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fa ayyul fariqain ahabbu bil amni, wace jama'a ce wadda take mafi cancanta game da samun aminci da natsuwa da kwanciyar hankali a nan duniya da makoma lahira. In kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kun san da haka ku faɗa mana, tsakanin mu da ku wace jama'a ce ta fi cancanta game da samun aminci? Ubangiji ta'ala sai ba da amsa ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulm, ai humul ladina amanu, waɗanda suka fi cancanta game da aminci daga cikin jama'un nan guda biyu, allazina amanu su ne waɗanda suka gaskata Ubangijinsu suka kadaita shi a cikin ibada. Walam yalbisu imanahum bizulm, ba su gauraya imaninsu da zalunci shi ne hada bautar Allah da wani. Ula'ika, waɗannan lahumul amnu, su suka cancanci aminci a duniya da lahira, wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Don haka wannan aya da malam ya shigo da ita tana ɗaya daga cikin ayoyi na Alkur'ani wanda suke bayyanar da wato fadala ta tauhidi. Duk wanda Ubangiji ta'ala ya masa dace game da sanin tauhidi, za ka ga cewa kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa ba ɗaya ba ce ba da wanda ya jahilci haka. Saboda duk mutumin da yake da tauhidi ba wani abu da zai tada masa hankali, domin alkawari ne na Allah, duk wanda ya kadaita shi a cikin ibada baya hada bautarsa da wani, to wannan shine ya cancanci aminci, aminci kuma ta kowace fuska. Ubangiji ta'ala zai amintar da shi a rayuwarsa ta duniya, kuma zai amintar da shi a yinin alkiyama. Shine ya ce ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun, waɗannan su ne suka cancanci aminci a nan duniya, kuma haka a makoma lahira, wa hum muhtadun, su ne shiryayyu. A nan duniya Ubangiji ta'ala ya shiryar da su, ya musu dace zuwa ilimi mai amfani da yin aiki da shi. A lahira kuma Ubangiji ta'ala zai dora su tafarkin da ba inda zai taka birki da su face aljanna a gobe kiyama. don haka idan ana bukatar a samu kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala to hanya ce daya daya shine a kadaita Allah a cikin ibada duk wasu abubuwa waɗanda suke na shirkiyat da khurafat ayi kokari a musaddas saboda waɗannan duk su ne tushen duk wata matsala a cikin al'umma duk wani tashin hankali a cikin al'umma to sababin shi shine hada bautar Allah da wani to dan haka a takeice mallam ya shigo da wannan aya kenan yana daga cikin fadula ta tauhidi shine samun aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwa ta duniya da makoma lahira dan haka zaka ga mutumin da bashi da tauhidi kullun hankalin shi a tashe yake in inuwarsa ma ya gani tsoron ta yake da zaran sun yi sa'in sa da wani zai ringa cewa wani ai yanzu zai iya jifata zai iya mun kaza zai iya mun sanmu zai iya mun kaza wanda ba komai bai kai shi haka illa rashin tauhidi saboda shi mai tauhidi ya san janyo amfani da iri tsanani da yayi shi da dora rashin lafiya da yayi ta duka abu ne wanda ke hannun Allah ba wanda ya isa ya talauta wani ko ya haukata shi ko ya dora masa wata rashin lafiya ko ya tsiyata shi illa ubangiji subhanahu wataala komai a hannun sa yake kamar yadda yake wa in yasaka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir haka can cikin suratul zumar ubangiji ta'ala na fada qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah 'alayhi yatawakkalu almutawakkilun ubangiji ta'ala ya ce da su ku bani labari game da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah in aradani Allahu bi dhurri in har Allah ya nufaci ni da wani tsanani talauci ko rashin lafiya ko wani furgici ko abin da ya kama da haka hal hunna kashifatu dhurrihi wa shin allolin ku sun isa su yaye mun tsananin da ubangiji na subhanahu wata'ala ya dora mu aw aradani bi rahmati ko idan ubangiji na ya nufaci ni da wani jin kai hal hunna mumsikatu rahmati shin wai allolin naku sun isa su rike wannan jin kai da ubangiji subhanahu wataala ya nufaci ni da shi su hana ya iso gare ni sai ce kul hasbi Allah ce Allah ya isan mun game da duk abin da na sa gaba alayhi falyatawakkal almutawakkil a gare shi ne ya zama wajibi masu dogaro su dogara dan haka nutsuwa da kwanciyar hankali ana samun ta wato a karkashin tauhidi sannan mallan yazo da hadisin Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man shahida alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله للجنة على ما كان من العمل أخرجه وبعد ابن الصامت الله إكرم سيدائك شوى ناجم الزعل صلى الله عليه وسلم نافتا من شهد أن لا إله إلا الله duk wanda ya shaida ya tabbatar da babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allahn da ya halicci halittu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wahdahu la sharika la kuma ya tabbatar da cewa shi kadai yake bashi da abokin tarayya lafazin la sharika lahu wannan ta'kidi ne akan la ilaha illallah babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah sai ya ce la sharika lahu bashi da abokin tarayya a cikin zatin sa ko a cikin sifofinsa ko a cikin sunayensa ko a cikin ayyukansa shi kadai yake sai ya ce wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa abduhu bawani na Allah wa rasuluhu kuma manzansa ne wanda ya zabe shi ya turo shi zuwa duniya gaba daya domin kadai tashi a cikin ibada shi ubangijin da ya aiko shi. Allah ya zabe shi ya turo da shi domin ya nuna mana yanda zamu bauta ma ubangijin. Mutum ya tabbatar da haka. Wanda shaidawa game da manzancin na Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda bayani ya gabata yana da rukunai guda hudu. Abu na farko shine yi masa da'a game da duk abin da ya umarni, abin da ya ce a yi a aikata bakin gwargwadon iko. Rukuni na biyu nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani ya tsawatar. Rukuni na uku gaskata shi game da duk abin da ya bada labari. Rukuni na hudu shine kar ka saki ka kusanci Allah da wani abu da sunan ibada sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana shi a matsayin cewa ibada ce. Kenan kar ka saki ka bauta ma Allah sai da abinda ya shar'anta. To duk wanda ya hada waɗannan abubuwa guda hudu shine wanda shahadatu anna Muhammadar Rasulullah tashi ta tabbata. Kenan yi masa da'a game da duk abin da ya ce a yi, nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar, gaskata shi game da duk abin da ya bada labari, kuma bin sunnarsa sau da kafa, ma'ana kar ka saki ka bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya bayyana a matsayin cewa ibada ce. Ita ku shahadatu an la ilaha illallah abu ne wanda yake guda biyu, annafi wal isbat, rukunnanta kenan. Ka kore duk wani abun bauta, sannan ka tabbatar da ibada gaba daya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin da ka ce la ilaha, ka kore duk wani abun bauta, ka ce baka yadda da duk wani abu da ake bauta masa, sai ka ce illallah, sai dai Allah da ya halicci halittu. Kenan farko ka kore, sannan kuma abu na biyu ka tabbatar da ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine yace man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai yace wa anna isa abdullahi wa rasuluhu, kuma ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne kuma manzansa ne. Wa kalimatuhu alqaha ila maryam, kuma ya tabbatar da cewa annabi Isa kalima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya fuskantar da ita zuwa Maryam alaiha salam. Kenan annabi Isa ba wani bangare bane daga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, a'a annabi Isa kalima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An ambace shi da cewa kalima ne domin an samar da shi ne ta hanyar wato kalima ta kun fa yakul, kamar yanda yace ismuhul masihu isa bunu maryama wajihan fi dunya wal akhirah, ko kuma innamal masihu isa bunu maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasa intahu khairan lakum innama allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard al aya. Kenan shine yace wa kalimatuhu, kalima ce ta Ubangiji, alqaha ila maryam, wanda ya jefa wannan kalima ya fuskantar da ita zuwa Maryam alaiha salam, wa ruhun minhu, kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. An gane ku, rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. Allah ya jingina ran annabi Isa alaihi salam zuwa gare shi domin ya nuna mana darajarsa da matsayinsa, amma ba dan cewa shi annabi Isa wani bangare ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wal jannata haqqun, ya tabbatar da cewa aljanna gaskiya ce, wan nar haqqun, ya tabbatar da cewa ita ma wutar gaskiya ce. Adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal, Allah zai shigar da shi aljanna a gobe kiyama akan abin da ya kasance gare shi na aiki. Kamar yadda muka yi bayani wannan jumla na cewa alama kana min al'amal tana da fuska biyu. Fuska ta farko ko mun kankantar aikin shi, ko mun kankantar ibadarsa. Inda ya tabbatar da waɗannan abubuwa biyar, to Allah ya yi alkawarin shigar da shi aljanna. Kuma alama kana min al'amal fuska ta biyu kenan ko mun girman laifinsa, inda babu shirka a ciki. to Allah zai shigar da shi aljanna. In ma ya kasance a shigar da shi aljanna a karan farko kenan, in ya hakikance tauhidi, domin hakikance tauhidi ka nisanci duk wasu ayyuka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi hani ya tsawatar. Sannan kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ya dora ma bawa na ibada, ka yi ƙoƙari ka zo da shi bakin gwargwadon iko. Kenan shi ne ya ce adakalahullahu liljannata ala ma kana min al'amal, Ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance gare shi na aiki kenan, komin girman laifinsa in dai babu shirka, Ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna. Sannan hadisi na biyu, hadisin Itibarin Ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, fa inna Allah harrama alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah, lallai Ubangiji ta'ala ya haramta ma wuta duk wanda ya ce la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah, wato yana nihin fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan kalima ta la ilaha illa Allah da ya faɗa. An gane ko, ya wuta gibi zalika washi Allah, ma'ana yana nihin fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana ya tsarkake niyya, ya tsarkake wannan kalima da zuciyarsa, ya ƙudirce iya abinda ta kunsa na ma'ana, sannan kuma ya yi ƙoƙarin kwatanta aiki da ita. To Allah ya yi alkawalin haramta ma wuta cin namansa, duk wanda ya ce la ilaha illallah matukar kenan ya nufaci fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan la ilaha illallah da ya faɗa, to Allah ya haramta masa wuta. Kaga wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna fadla ta tauhidi. Tauhidi shi ne abu ɗaya ɗaya wanda yake haramta ma bawa wuta a gobe kiyama. Amma duk wani aiki da bawa zai zo da shi in dai babu tauhidi, to wannan wuta ita ce makomarsa, domin duk aikin da bawa ya zo da shi in dai akwai shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to waɗannan ayyuka ba za su amfane shi ba a gobe kiyama. Tauhidi shi ne yake ba bawa kariya koda ya zo da wasu miyagun ayyuka, to koda an azabtar da shi za a azabtar da shi ne gwargwadon laifinsa, amma ba zai dawwama a wuta ba. Kenan a nan in ma ya kasance kai tsaye Allah ya haramta ma bawa wuta in ya zo da cikakken tauhidi. In kuwa ya zo da wasu ayyuka waɗanda suke na sabo, kuma ya zo da tauhidi babu shirka a cikin al'amarinsa, to Ubangiji ta'ala ɗaya biyu ne, ko ya yafe masa ya rangwamta masa ya kai shi aljanna, ko kuma azabtar da shi amma bakin gwargwadon laifinsa. Kenan a nan haramta ma wuta, kenan ana iya haramta ma wuta kenan dawwamar shi wannan bawa a cikinta. In ma ya kasance an haramta ma wuta kwata-kwata ba za a shigar da shi ba in ya zo da cikakken tauhidi. In kuwa ya zo da tauyayyen tauhidi koda an azabtar da shi kenan za a haramta ma wuta kenan dawwama a cikinta, kenan ba zai dawwama a cikinta ba. Sannan hadisi na gaba shi ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato annabi Musa alaihi salam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari, annabi Musa ya faɗa ga Ubangijinsa ya ce ya Rabb, ya ce ya Ubangijina, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi, ya ce ya Allah sanar da ni wani abu na ambatanka kenan, azkuruka wanda zan ringa ambatanka da shi, wa ad'uka bihi kuma na ringa roƙonka da shi. Musamman annabi Musa alaihi salam ya roƙi Ubangijinsa cewa ya koyar da shi wani zikiri wanda zai ringa ambatansa da shi kuma zai ringa roƙon shi da wannan zikiri. Ubangiji ta'ala sai ya ce qul ya Musa la ilaha illallah, ya kai Musa ce la ilaha illallah. Qala sai annabi Musa ya ce ya Rabbi ya Ubangijina, kullu ibadika yaquluna hadha, ya ce ai dukkan bayinka gaba daya wannan zikiri suke faɗa, la ilaha illallah suke. Qala sai Ubangiji ta'ala ya ce, domin shi annabi Musa ya so ne a sanar da shi zikiri wanda yake kebantacce wanda ba kowa bai san shi, Allah ya kebance shi da wani zikiri wanda shi kada ya sanar da shi. Shi ne Allah ya nuna masa cewa ga abin da ya dace ya yi shi ne la ilaha illallah. Shi kuma sai ya ce kullu ibadika yaquluna hadha, ai dukkan bayinka la ilaha illallah suke fada. Wanda mun yi bayani a baya, dabi'ar dan adam ce kamar yadda Allah ya dabi'antar da shi. A kullun shi dan adam so yake ya zamanto yana da abin da kowa bai yi da shi. A ɗabi'ar shi so yake a ce in yana da abu duk garin nan ko kuma duk duniyar nan ba wanda yake da shi. To dan haka shi Annabi Musa yake buƙatar a sanar da shi wani zikiri wanda ba a sanar da kowa ba. A lokacin nan Ubangiji Ta'ala sai ya faɗa ga Annabi Musa ya ce masa, law anna samawati saba'a wa amirahunna ghairi wa la ardina saba'a fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah. Wato Ubangiji Ta'ala ya ce, ya kai Musa, inda a ce sammai bakwai wa amirahunna da duk halittun da suke rayar da su, ma'ana mala'ikun da suke cikin saman bakwai, gairi Ubangiji Ta'ala ya ce banda ni mahalicin kowa da komai. A nan za ka tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ɗaukaka a kan al'arshi. Ubangiji Ta'ala a sama yake, kamar yadda ya ce a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al'arda fa idza hiya tamur, yana sama ya ɗaukaka a kan al'arshinsa. Don haka ya ce da a ce sammai bakwai wa amirahunna, da masu rayar da su kenan mala'ikun da suke cikin sammai, sai ya ce gairi amma banda ne. Sai ya ce wal ardina saba'a, ya ce da ƙasan bakwai gaba ɗayan su fi kiffa, a ɗora su a kan tafin su keli, kenan saman bakwai da ƙasan bakwai da duk mala'ikun da suke cikin saman bakwai da duk halittun da suke cikin ƙasan bakwai gaba ɗaya a ɗora su a kan tafin su keli. Sai ya ce wa la ilaha illallah fi kiffa, la ilaha illallah a ɗora ta a kan tafin guda. Ubangiji Ta'ala ya ce malat bihinna la ilaha illallah, wato la ilaha illallah za ta rinjaye su gaba ɗaya, ta fi ƙarfinsu ta fi nauyinsu gaba ɗayansu, saman bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da ke cikinsu na halittu. Al-Imam Ibn Hibban da Al-Hakim an-Naisaburi suka rawaito wannan hadisi, Al-Hakim ya inganta shi. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan hadisi ne da'ifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai akwai hadisi wanda yana cikin Musnad na Al-Imam Ahmad, kamar yadda muka yi bayani shine ya tsaya matsayinsa hadisin, wato hadisul bifata, ta hanyar haka aka fi sanin hadisin. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa a ranar kiyama za a fito da wani mutum daga cikin al'ummata, a bayyanar da shi a filin alkiyama, kowa ya gan shi. Manzon Allah ya ce fa yun sharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, za a baje masa littafi na ayyukansa littafi ta riba ɗaya. Manzo Allah ya ce za a baje masa gaba ɗaya a zo a buɗa su. Manzo Allah ya ce kullu sijillin minha maddal basar, kowane littafin wato iya tsawonsa kenan, iya inda gani yake hangowa. A lokacin nan Ubangiji Ta'ala zai sa a faɗa masa, sai ya ce masa a tunkiru min hadha shay'an, shin wai kana musan wani abu daga cikin wannan littafi? Za ka yi musa kana musan wani abu daga cikin wannan littafi? Shin mala'ikuna sun zalunce ka, sun rubuta maka laifin da ba naka ba? A lokacin nan bawa sai ya ce la ya rabbi, ya ce a'a ya Ubangiji na, duk abin da yake cikin littattafan nan gaba ɗaya na tabbata aiki ne nawa, ba na musan komai a ciki. A lokacin nan sai a ce da shi a laka uzurun aw hasana, shin kana da wani hamzari da zaka bada ko kana da wani kyakkyawan aiki na daban? A lokacin nan sai ya ce la ya rabbi, ya ce ya Ubangiji na, a'a ba ni da wani hamzari da zan bada, kuma ba ni da wani aiki kyakkyawa na daban. Sai a ce da shi bala inna laka indana hasanati, Ubangiji Ta'ala sai ya ce a ji hankalinka, kana da wasu kyawawan ayyuka a gurin wanda kai baka san da su ba. wa innahu la zulma alayka, ka san da cewa a yau ba za a zadince ka ba kamar yadda ake zaduntar ku a duniya. Yau yini ne na adalci, na tabbatar da adalci, ba yini bane wanda yake na zadunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin nan sai a fito masa da wata el kart, shine bidaka kenan, za a fito da wata el kart a cikinta. Manzon Allah yace akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, haka yake a tabbace a jikin wannan el kart kenan. A lokacin nan sai shi bawa ya fada yace ya ubangiji na, ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijillat, ina wannan alkart, ina wadannan manyan littattafai, ina ita, ina iyas, yaya za a yi wannan alkart, wato ta rijayi wadannan littattafai. Bai yuqalu, sai a ce masa innaka la tughlam, ajiye hankalinka, ba za a zalunce ka ba, yau wannan yini yini ne wanda yake na adalci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa tuba usjillatu fi kiffa, gaba ɗayan waɗannan littattafai ɗari ba ɗaya sai a ɗora su a kan tafin sikelin guda. Sai ya ce wani mai ƙwaƙa tufi kifa, ita ma ɗai wannan ‘yar karkin sai a ɗora ta a kan tafin guda. Manzon Allah sai ya ce faƙashi ta sijillat, gaba ɗayan waɗannan littattafai ɗari ba ɗaya sai su yi rashin nauyi sai su ɗaukaka. Wasa gulatin mai ƙwaƙa, ita kuma bidakar sai ta yi nauyi ta rinjaye su gaba ɗaya. Manzon Allah yake cewa babu wani abu wanda yake wato yake babu wani abu wanda yake rinjayar wato kalima ta la ilaha illallah. To dan haka wannan hadisi, hadisi ne ingantacce, ya tsaya matsayin wancan hadisi, wanda a wancan hadisi la ilaha illallah ta rinjayi sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu, tare da cewa hadisi ne dhaifi, amma wannan hadisi gaya hadisi ne tabbatacce. Dan haka wannan yana nuna girman kalima ta la ilaha illallah, yana nuna girmanta da fadlanta. Kuma akwai hadisi tabbatacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah ya ce fiyayyar addu’a ita ce addu’a ta rana Arafa, fiyayyen abin da ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni suka faɗa. Manzon Allah ya ce shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Don haka shi ma wannan hadisi ya tsaya matsayin wannan hadisi. A takaice dai shi wannan hadisin bai faka, yana ƙara nuna mana nau'in awo da za a yi a ranar kiyama, littattafan aiki na bawa za a kawo a ɗora kan sikeli, kamar yadda a nan wato littattafansa ne na miyagun ayyuka littafi ɗari ba ɗaya, da wannan wanda yake na kyakkyawan aiki wanda kalimatu tauhid take ciki, su ne aka ɗora a kan sikeli aka auna. Don haka a taƙaice kenan, wannan hadisi yana nuna girman kalima ta la ilaha illallah. Sannan hadisi na ƙarshe shi ne hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda hadisin yana cikin Sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce. Anas yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, qala Allahu ta'ala, ubangiji ta'ala ya ce, ya bani Adam, ya kai ɗan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, lalle da za a wayi gari kiyama ka zo min da cikin ƙasa gaba ɗayanta ga kurakurai, cewa gaba ɗayanta zunubai ne naka kai kadai. Bun malakita ni la tushriku bi shay'an, sannan ka haɗu da ni halin baka haɗa bautata da wani. Ubangiji ta'ala ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira, rantsuwa nake da girmana da buwayata, zan zo maka da cikin ƙasa ga gafara. Idan aka ce kurab shi ne mil, kenan cikar abu, kenan inda za a wayi gari kiyama, bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zunubai, zunuban da sun kai su cika sama gaba ɗayanta, tun daga duran ƙasa ya zamanto har izuwa sama ta farko, gaba ɗayanta zunubinka ne na kai kadai. Idan bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan zunubi mai girma, halin ya zamanto kuma babu shirka a ciki, to shine Ubangiji Ta'ala yake rantsuwar da cewa zai zo ma da bawansa wato da cikin ƙasa da zafara. Wannan yana nuna fadala ta tauhidi. Tauhidi shi yake narkar da dukkan wasu zunubai na bawa, in dai tsakaninka da Ubangiji ne. To in dai ka zo da tauhidi, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai gafarta maka dukkan wannan laifi wanda yake na tsakaninka da shi. Iya kawai abinda Allah baya yafewa abinda yake tsakaninka da bayinsa. An gane ko? Duk abinda ka zalunci wasu daga cikin jama'a, in ma bangaren dukiya ko mutunci ko kuma ka taba rayuwarsu, to wannan duk wani ne haƙƙi sai Allah ya mayar masa da haƙƙin shi a ranar kiyama. Amma in dai laifi ne na tsakanin bawa da Ubangijinsa, komin girman laifinsa, in dai ya samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da tauhidi, ya mutu baya shirka, to Ubangiji Ta'ala ya yi rantsuwar cewa zai zo masa da cikin ƙasa da gafara. Wannan gafara ɗaya ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ta isa ta narkar da zunubai na ‘ya’yan Adam da aljannu tun daga farkon duniya har zuwa kiyama. To amma saboda girman karamcin wannan fadala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da karamcinsa, shi ne a nan yake rantsuwar cewa zan zo maka da cikin ƙasa da gafara. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke bayani game da fadala ta tauhidi. Duk wanda ya mutu akan tauhidi baya shirka, to duk laifin da ya samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi Allah zai gafarta masa ya kai shi aljanna. To mun karanta waɗannan hadisai a darasi da ya gabata kenan. Mas'alolin da suke ƙarƙashin waɗannan hadisai su ne insha Allah za mu gani. Shi ne malam yake cewa fihi masa'il, a ƙarƙashin wannan babi wato akwai matsaloli. Al'ula, matsala ta farko, si'atu fadlillahi, yalwa ta fadala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ko kuma ka ce faɗin fadala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ta ina malam ya ciro wato wannan matsala? Shi ne a ƙarƙashin cewa adkhalahullahu aljannata ala ma kana min al'amal. Wannan kalima ta tauhidi, in dai mutum ya zo da ita, to duk abin da ya samu Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi na aiki, ma'ana komin kankantar ibadar da ya zo da ita, ko kuma komin girman laifin da ya zo da shi in dai babu shirka, to Allah ya yi alƙawarin shigar da shi aljanna. Kaga wannan yana nuna mana yalwa ta fadala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. In dai ka zo da kalima ta tauhidi, to komin kankantar aiki makomar bawa aljanna. In mutum ya zo da kalima ta tauhidi, komin girman laifinsa, komin girman laifinsa, to wannan ba zai haramta masa shiga aljanna ba. Wannan yana nuna mana yalwa ta fadala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. As-saniya, mas'ala ta biyu, malam yace kasratu thawabi tauhidi inda Allah, wato yawan lada na tauhidi a gun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yawan ladan tauhidi a gun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ya ciro wannan mas'ala a ƙarƙashin hadisin da za a dora sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu kenan, akan tafin su ke la ilaha illallah, akan tafin guda la ilaha illallah tarjiyis. Wannan yana nuna girman lada na tauhidi. Ga yafi saman bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu, wannan kalima daya daya kalimatu tauhidi gaba ɗaya ta rinjayesu. Kenan Ubangiji Ta'ala shi kadai ya san kawai girman ladan tauhidi. Shine yace kasratu sawabi tauhidi inda Allah, yawan ladan tauhidi a gun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanda a wancan hadisi ingantacce kamar yadda muka karanta littafi na miyagun ayyuka 101, amma ɗar guntuwar kart wadda ke akwai kalimatu tauhidi ta rinjaye su gaba ɗaya. As-salisa, mas'ala ta uku, takfiruhu ma'a zalika lizunub, wato kankare wadda tauhidi yake ma bawa game da zunubansa, ma'a zalika tare da girman ladan. Bayan wannan girman lada, duk zunubin da bawa ya zo da shi, to tauhidi yana kankare masa. inda malam ya ciro wannan matsala a hadisin da Ubangiji Ta'ala ya ce, ya kai dan Adam, inda za ka zo mu da cikin ƙasa ga zanubai, sannan ka hadu da ni baka shirka da ni. Ubangiji Ta'ala ya ce, rantsuwa nake da girmana da buwaya ta, zan zo maka da cikin ƙasa ga kafara. Kaga duk da girman ladan tauhidi, kuma ga yanda yake kankare ma bawa zanubai, duk zanubin da bawa ya zo da shi in dai babu shirka, to wannan tauhidi da ya zo da shi zai kankare masa dukkan waɗannan zanubai gaba ɗaya. Wanda wannan kadai ya isa ya nuna mana fadla ta tauhidi. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, malam yace, tafsirul ayati allati fi suratil an'am, fassarar aya wadda ke cikin suratul an'am da yace, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, sune waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu kuma ba su gauraye imaninsu da zalunci, waɗannan sune suka cancanci aminci kuma sune shiryayyu. Kenan a nan muka samu fassarar wannan aya, me ake nihi da zalunci? Shine hada bautar Allah da wani. Kamar yadda bayani ya gabata, da wannan aya ta sauka, al'amari sai ya girmama a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka tada hankalinsu suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce, ya Rasulullahi, wata aya ta sauka amma lamarinta ya girmama a kanmu. Suka ce, ayyuna lam yaghdim nafsa, ya Rasulullahi, wane ne za a samu a cikinmu wanda bai zalunci kansa ba? Manzon Allah ya ce, ku kwantar da hankalinku, ayar ba inda ta nufa ba kuka nufa, ita ta yi gabas kun yamma. Manzon Allah ya ce, ba ku ji fadar bawa salihi lokacin da yake gargadin ɗansa shine Luqman, yana cewa, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, yana cewa, ya kai ɗana, kar ka hada bautar Allah da wani, yace lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma. To shine malam yace, tafsirul ayati allati fi suratil an'am, fassarar aya wadda ke cikin suratul an'am, kenan abinda ake nihi da zalunci a nan shine shirka, ma'ana hada bautar Allah da wani. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, malam yace, ta'ammulu da khamsil lawati fi hadisi Ubada, lura da abubuwa biyar waɗanda suke cikin hadisi na Ubada. Hadisi na farko kenan a baban hadisin Ubada ibn Samit. Abubuwan biyar, farko ash-shahadatan, da yace, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, abu na farko kenan. Na biyu, wa anna muhammadan abdullahi wa rasulu, wa anna muhammadan abduhu wa rasulu. Na uku kenan, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Na hudu, wal jannata haqq. Na biyar, wan nara haqq. Kenan mutum ya lura da waɗannan abubuwa guda biyar, wanda su kadai ne idan mutum ya kiyaye su ya tabbatar da su, to sakamakon shi aljanna a gobe kiyama, idan ya zo da abinda ita la ilaha illallah ta kusa, waɗannan abubuwa biyar kenan. Shine yace, ta'ammulul khams, malam yace, lura da abubuwa biyar, allawati, waɗanda fi hadisi Ubada, suke cikin hadisin Ubada ibn Samit. As-sajisa, mas'ala ta shida, malam yace, annaka idza jama'ata bainahu wa baina hadisi itibana wa ma ba'dahu, tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khaba'ul maghrurin. Malam yace, mas'ala ta shida, lalle idan ka hada tsakanin wato wannan hadisi da hadisin itiban ibn Malik, wato da abin da ke bayansa, kenan in ka hada tsakanin shi wannan hadisi na Ubada ibn Samit, shine yace, annaka idza jama'ata bainahu, ad-damir ya'udu ila hadisi Ubada. Idan ka hada tsakanin hadisin Ubada ibn Samit wa baina hadisi itiban, da tsakanin hadisin itiban ibn Malik, na cewa, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi dhalika wajha Allah wa ma ba'dahu, da abin da ke bayansa kenan hadisin Anas dan Malik, shi ne yace, tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illallah, ta nan zaka gane ma'anar kalima ta la ilaha illallah. An gane ko? Zaka gane ma'anarta. kenan ita kalima ta la ilaha illallah ba fada bane ba da harshe kadai. Idan ka fada da harshe dole sai ka tsarkake da zuciya, shine yace yamtaki bi zalika wajhallah. Yamtaki bi zalika wajhallah kenan ka kudirce gaskiyar wannan kalima da zuciyarka. Kenan kudirce gaskiyar wannan kalima da zuciyarka shine zai kai ka zuwa yin aiki game da abin da ita wannan kalima ta kunsa. Kenan dan haka ba za ka tsaya ba kawai akan hadisin Ubada ibn Samit kamar yanda Al-Murji'a su suka tafi akan cewa kawai wai indai kace la ilaha illallah koda baka taba sallah baka taba azumi duk wasu aiki na ibada baka taba yi daidai da kwayar zarra kawai aljanna ce makomarka a gobe kiyama. Kuma duk zunubin da zaka aikata duk abin da zaka aikata indai kace la ilaha illallah kawai makomarka aljanna ce. Yana ɗaya daga cikin hujjojin su wannan hadisi na Ubada ibn Samit yace adakalahullahu aljannata ala ma kana min al-amal. To ba yanda za a yi ka gane wannan ma'anar kalima ta la ilaha illallah a ƙarƙashin hadisin Ubada ibn Samit sai ka hada da sauran hadisai irin su hadisin Itban ibn Malik. Shine yace in ka hada tsakanin hadisin Ubada da hadisin Itban ibn Malik da abin da ke bayansa yace ta bayyana laka ma'ana qauli la ilaha illallah, ta nan za ka gane ma'anar kalima ta la ilaha illallah kenan ba faɗa bace da harshe kawai, sai ka kudirce ma'anarta a zuciya. Kudirce ma'anarta a zuciya shine zai kai ka zuwa yin aiki da abin da ta kunsa. Sai yace wa tabayyana laka qaul maghrubi, ta nan kuma zai bayyana gare ka kuskuren waɗanda aka ruda, wannan shaytani ya ruda sune al-murji'a. Sai ka ji mutun ya ce maka shi musulmi ne, baya sallah baya azumi duk wasu ayyuka na ibada baya yi, kuma duk wasu ayyuka na shedanci ba abin da yake rayya, wai shi musulmi ne wai kuma aljanna zai shiga a gobe kiyama. In ka taba shi menene hujja, sai ya ce ai ya ce la ilaha illallah. To wannan kuskure ne kenan, la ilaha illallah ba faɗa bace ba da harshe kawai, sai ka kudirce ma'anarta a zuciya kuma kayi aiki da abin da ta kunsa. Shine yace fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, sai yace yabtagi bi zalika wajhallah. Kenan ba fada ba kawai, sai ka tsarkake ta da zuciya kuma kayi aiki da abin da ka kunsa. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, malam yace at-tanbihu li shart'i alladhi fi hadisi itibar, fadakarwa game da sharadin da ke cikin hadisin itibar. Kenan sharadi na kalima ta la ilaha illallah wanda yake cikin hadisin itibar, domin ita la ilaha illallah tana da sharada guda bakwai, kamar yadda waɗannan sharada guda bakwai hadisan manzon Allah, ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da su, kamar yadda ya gabata a darasinmu na sulamul wusul. Malam yake cewa wa bi shurudin sab'atin qad quyyidat wa fi nususin wa hayya haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nudqi illa haythu yastakmiluha al ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasilqu wal ikhlasu wal mahabba wafaqaka Allahu lima ahabba. Wadannan bakwai kin sune sharada na la ilaha illallah. To a cikin wannan hadisi na Itban ibn Malik ke akwai sharadi ɗaya daga cikin sharada bakwai, shine kenan al-ikhlas, tsarkake ta da zuciya. Shine anan yace at-tanbihu, fadakarwa li shar'i alladhi fi hadisi Itban, ga sharadi daga cikin sharada na la ilaha illallah wanda ke cikin hadisin Itban ibn Malik da yace fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, sai yace yabtagi bi zalika wajhallah. Kenan wannan sharadi shine ake kiran shi al-ikhlas. Sannan as-samina, mas'ala ta takwas, malam yace kaunul anbiya'i yahtajuna lit-tanbihi ala fadli la ilaha illallah, malam yace kasancewar annabawan Allah su kansu suna buƙatuwa a fadakar da su game da fadla ta la ilaha illallah. To ina ga wanda baba annabi ba, gaya annabawan Allah kansu sun buƙatu a faɗakar da su, a nuna musu girman kalima ta la ilaha illallah. Wannan malam ya ciro shi a ƙarƙashin hadisin da shi annabi Musa ya ce ya Allah karantar da ni wani zikiri wanda zan ringa ambatanka da shi. Allah yace masa ya kai Musa ce la ilaha illallah. Musa yace kullu ibadika yaquluna hadha. Ai duk bayinka ita suke fada. Allah ya nuna masa fadala ta la ilaha illallah saman bakwai da kasan bakwai da halittun da suke cikin su a dora su akan tafin sikili la ilaha illallah akan tafin guda malat bihi la ilaha illallah. Yace la ilaha illallah za ta rinjaye su gaba daya. Kaga anan annabi Musa ne alaihi salam ake nuna masa fadala ta la ilaha illallah. To ina ga mu التاسعه مساله تترى مالن يجي التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه مالن يجي فدكروا غمدا واتو ينده ايت كلمه لا اله الا الله تكي رنجاير دكان حالتو غبا دايا اذا كبتر ده سمن 7 ده قسم 7 بابو ابن دي رغي saman bakwai da kasan bakwai da duk abin da yake cikin su halittu ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To kalima daya daya gaba daya su ta rinjaye su. Malam yace ma'a anna kathira tare da cewa da yawa mimman yaquluha daga cikin waɗanda suke cewa la ilaha illallah da yawa waɗanda suke faɗar la ilaha illallah za a